sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa wanda irin matakai masu ruwa da tsaki a gwamnati da jama'a ke bayarwa don kawo sauyi mai ma'ana.
Ba daban hidima da kokari da malamai suke kullun na koyar da akhlaqun manzon Allah ba, na tabbatar da wani abu ake magana da mai.
Daga Plateau kuma muna dauke da rahoto na yanda mutane za su iya zama tare don samun zaman lafiya mai dorewa.
Kai ka sani Allah da halishe ka bazai kuskure ba, to shi ya kawo shi yadda yake son ka, haka yake son shi, to kar ka taba masa kayan sa ta hanyar da bai dace ba.
Amma ka leka jamhuriyar Niger, za mu je rahoto kan rangadin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa Sokoto.
Kai ka ce Najeriya ba wata kasa da take da mutane da suke alaka da gidan rediyon muryar Amurka kamar Niger.
Yau Laraba Aisha Ma'azu na tafi da shirin ciwon yamace, za kuma mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko da ka ci labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba a saba gani ba ta yanar gizo a wannan mako tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsalolin da annobar COVID-19 ta haddasa. Kasar New Zealand tana daukar bakoncin taron kungiyar haɗin kan kasashen Asia Pacific ta APEC na bana, wanda za a kammala a taron shugabannin a ranar Asabar. Batun karuwan barkewar coronavirus da dokokin hana zirga-zirga ya dauke hankali a wannan taron yanar gizo shekaru biyu a jere. Kamar kullum, kasashe 21 mambobin kungiyar ta APEC za su buƙaci hanyoyi da kasashen za su yi aikin haɗin gwiwa domin kawar da shingayen cinikayya da kuma cigaban tattalin arziki don magance doguwar gaba. Taron zai mai da hankali ne akan lalubo hanyoyin ficewa daga matsalolin cutar da ake gani irin sa sau ɗaya a cikin shekaru 100, inji Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern mai ɗaukar nauyin taron yana faɗa a wata sanarwa. Jama'ai sun ce an samu gagarumar nasara a kananan tarukan sharan fage 340 da aka fara. Masu sharhi sun ce shawarar kulla yarjejeniya tsakanin China da kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya, ciki har da kasashe hudu da suke takaddama da China da ke ikirarin mallakanta ne a tekun kudancin China, ka iya lalata tasirin Amurka a kudu maso gabashin Asiya. Kungiyar kasashen kudu maso gabashin ASEAN ta ASEAN a takaice mai mambobi 10 da China suna niyyar kulla wata yarjejeniya akan wani shirin yin aiki tare, kada za su tattauna akan matakai da za su kai ga gaggauta yin kasuwanci da zuba jari da mahulɗar soja. Washington ta shiga yankin kudu maso gabashin ASEAN sama da shekaru 5 da makaman kariya da horon soja da kuma kashedi ga China akan yunkurinta da faɗaɗa ikonta a tekun kudancin China. Amma Amurka tana bayan China wurin bada taimakon tattalin arziki da har yanzu kasashen kudu maso gabashin Asiya masu fama da talauci ke bukata, inji manazarta. Jama'an Amurka sun ce Beijing mai karfin tattalin arziki na biyu da ke jayayya da Amurka tana wuce gona da iri akan takaddamar mallakar yankin tekun kudancin China tare da wasu kasashen kungiyar ASEAN da suka hada da Brunei da Malaysia da Philippines da Taiwan da Vietnam. Kungiyar tana tsakiya ne, bata karkata ga kowane bangare ba, ko da yake Amurka hana taimakawa harkokin ruwanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa cewa gwamnatin tarayya ta kulle ma'aikatanta 22 'yan kasar Habasha a birnin Addis Ababa biyo bayan samami da ke auna 'yan kabilar Tigre. A halin yanzu an riga an sake ma'aikatan guda 6. Lallai muna tattaunawa ga dangadan da gwamnatin Habasha akan yadda za a sake su cikin gaggawa, a cewar kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric yana yi wa manema labarai bayani akan sauran mutum 16 da ke tsare. Lallai yana da muhimmanci a sake waɗannan mutanen. Ya ce babu wani bayani da aka yi akan kama ma'aikatan da suke aiki da hukumomi daban-daban na Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce an ɗaure wasunsu kwanaki kalilan kafin wannan lokacin. Jama'an kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun ziyarci ma'aikatan da ke tsare a hannun hukuma. A watan Satumba, Habasha ta kori jami'ai 7 na aikin jin kan Majalisar Dinkin Duniya, tana mai cewa suna tsoma baki a cikin harkokin kasar. Rundunar mayakan Kurdawa ta zargi Turkiya da kai harin jirgi mara matuki a jiya Talata a arewa maso gabashin Siriya da ya kashe fararen hula guda uku a cikin wata mota. An kai farmakin ne a Kamishli, wani gari da ke kan iyakar Siriya da Turkiya da ke karkashin ikon rundunar mayakan Syrian Democratic Forces SDF a takaice mai samun goyon bayan Amurka. Mutane ukun da aka kashe iyalai guda ne a cewar wata sanarwa da rundunar tsaron ta SDF ta fitar, wadda ta kuma ce wani jirgi mara matuki na Turkiya ne ya kai harin. Turkiya ba ta ce komai ba akan wannan zargin, amma rundunar Kurdawan ta ce sojojin Turkiya suna ƙara auna arewa maso gabashin Siriya da kai hare-haren jirgi mara matuki a cikin 'yan watannin nan. A ƙarshe, a ranar Litinin da ta wuce, gwamnatin ƙasar Kuwait ta yi murabus karo na biyu a cikin wannan shekara, lamarin da ya haifar abinda masu sharhi ke gani wata dama ce ta karya wata doka da ke tushe sauye-sauye tattalin arziki na tsawon watanni. Wata babbar gamayyar 'yan adawa a Majalisar Dokokin Ƙasar ta ci gaba da gudanar da sauye-sauye a yayin da take neman haƙƙin yin tambayoyi ga Prime Minister Kuwait Sheikh Sabah Al Khalid Al Hamad Al Sabah da kuma neman afuwa ga 'yan adawa masu gudun hijira daga ƙaramar ƙasar Farisa. Sheikh Sabah, masarautar Kuwait ce ta nada shi kamar yadda ta nada sauran jami'an hukumar zartarwarsa, sun sha suka akan tafkacin hanci da rashawa da kuma yadda suke riko da yaki da annobar COVID-19, amma an yi wata doka a cikin watan Maris da za ta kare shi daga yi masa tambayoyi har sai ƙarshen shekarar 2022. Yanzu da baki ɗayan jami'an Majalisar Zartarwarsa suka yi murabus, tana yiwuwa ya kauce wa tambayoyin kwata-kwata.
Yanzu za mu shiga babban rahotanni. Gwamnatoci da jama'a kan dau matakan samun daidaituwar lamura, musamman in an samu manufa daya a tsakanin sassan biyu. Wannan kuma kan shafi zaman tare, tattalin arziki da salama. Wakilin mu a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoton.
Malama addini kasantuwar su masu yin jagora ga mabiyansu suna bayar da gudunmawa ta fuskoki daban-daban, musamman ma dai fadakarwa a wuraren taruwar jama'a. Sheikh Fatihu Karibullah Nasiru Kabara yana ganin da jama'a za su yi koyi da kyawawan ɗabi'u irin na feyen halitta da za a samu sauƙin wasu munana halaye.
Al'ummar musulmi a wannan ƙasa sun san ya rayuwar da suke, sun san yanayin da suke ciki, wanda ba daban hidima da ƙoƙari da malamai suke kullum na koyar da akhlaqun manzon Allah ba, na tabbatar da wani abin ake magana daban. To wannan shi zai taimakawa musamman a wannan zamani da muke ciki, zamani da ake fisge imanin al'umma ta kowace fuska.
Shi kuwa sarkin malaman Sokoto Khalifa ya haya na Malam Boyi yana ganin da za a bayar da haƙƙoƙi ga masu su da an samu zaman lafiya a Najeriya.
Kama hannun matasa, kama hannun ma'aikata na ƙasa masu wa hukuma da al'umma aiki don a samu al'umma ta gari, jami'an tsaro a kula da su, da dukkan abin da haƙƙi na al'umma a ba su, kuma al'umma su ba da haƙƙi tsakanin su da junan su, sai a samu zaman lafiya da cikakken arziki da aminci a cikin ƙasa baki daya.
Sheikh Ahmad Rufa'i Faralu ƙauren namo cewayi musulmi su dagi da addu'o'in samun sauki ga halin da ƙasa take ciki a duk inda suka samu kansu.
Misali, mu da muke yanzu a jihar Zamfara, wanda zai bayani akan daki ba kamar me shi ba, kiran da ni nake yi da shi akan wannan, inda mun ka samu kanmu, to mu daga tafuna hannuwan mu akan mu roki Allah ya kawo muna wannan ƙasa ta mu zaman lafiya. Yanayi na tattalin arziki a halin yanzu da ƙasar mu ta kare arzikin ta ya kare, Allah ya dawo muna da arzikin mu akan wannan yanayi da mun ka samu.
Dukkanin waɗannan malaman sun haɗu ne a wani taro na faɗakarwa a Sokoto ƙarƙashin jagorancin kakakin ɗari ga Kadiriyya a jihar Nafi Ubello Dan Haja.
Samu kanmu a cikin wani lokaci na taɓarɓarewar tarbiyya ta matasa, samun matsaloli na rashin ɗa'a ga matasa, na rashin tsaya su yi karatu na addini. Hasali ma mun kai lokacin da yanzu halin da muke ciki, matashi ma bai san me yake ba, bai san me a matsayi ne ba. Idan aka koma janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wata matsala da duk wasu abubuwa da muke ciki a yanzu za su samu warkarwa. mutuwa domin zama nai mai kyakkyawan dabi'u mai hankuri da makwabta nai.
Hausawa dai sun ce gudun maka korar yaki da jama'a za su daure su yi riko da wannan fadakarwa da watakila ba za ta rasa yin tasiri ba wajen ganin an samu ceto kasa da al'umma daga yanayin da suke ciki a halin yanzu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Zaman lafiya abu ne da ke bukatar haɗin kan al'umma da ke zama tare ta yanda za su fahimci bambance-bambancen su da kuma neman hanyoyin da za su magance matsalolin da suka yi musu tarnaƙi da hana su ci gaba. A kasarin jihohin Najeriya an samu koma baya a fannonin ci gaba da dama saboda sabani da al'umma ke da shi a bangaren siyasa, addini, kabila ko rikici kan albarkatun ƙasa. Ga rahoton Zainab Baba.
Malam Abdulrahman Zakariya Yusuf Kurgui yace mutunta juna da yin la'akari da bambancin da ke tsakanin al'umma zai taimaka wajen samar da zaman lafiya.
Matsayinka na mutum mai daraja mai kima, to duk inda kaga dan adam mutum a yadda kake danza yana da irin wannan daraja. Kai ka sani Allah bai halishe ka ba zai kuskure ba, to shi ya kawo shi yadda yake son ka haka yake son shi, to kar ka taba masa kayan sa ta hanyar da bai dace ba. Cewa ban yadda ni ina musulmi ne da Kirista ba, ina nufin cewa Allah ya yi kuskure kenan ya ba yayi wani Kirista. Kirista ya ce bai yadda wannan pagan bane, yana nufin Allah ya yi kuskure kenan ya wannan haka. To idan bamu yadda Allah yana kuskure ba, to duk yadda kaga bawon Allah ka bar shi a inda ka gan shi. Inda na ganka da kima, ka gani da kima, ya tausaya maka, ka tausaya mini, sai mu zaman lafiya mai dorewa ka san ba tare da
sarakuna suke da haƙƙin daidaita tafarkin al'umma saboda irin martaba da suke da shi na yadda al'umma ke sauraron su suna kuma bin umarnin su. A cewar da Sambo Cholomba, sarakin garin Dorowa a karamar hukumar Barkin Ladin jihar Plateau.
In kana tsoron Allah ka zo yin komai dole ne ka bi dokan da shi addinin ka ya gaya ma. Amma ka ga wani daga kana ga yaro ma mai taurin kai ya yi laifi sai ka ga basarake ya boye shi ce zai yi amfani da irin wannan yaro don ya taya shi ta arda. To wannan ka kashe al'umma ne domin nan gaba shi wannan yaron shi ne zai zama ma damuwa. So gaskiya shi ne mu sarakuna in mun san akwai fitinanun yara mu ne mu kawo ma gwamnati hukuma, daga nan za ku ga komai yana kyau.
Su ma iyaye mata suka ce a yanzu dai suna sanya ido sosai wajen tabbatar da tarbiyya yar ƴaƴansu.
Sunana Nana Thomas. Ai mu ma abin ya ishe mu yanzu ana bar mata a cikin halin damuwa, ba miji ba yara, saboda haka mu mata mun tashi tsaye. Number 1 mun tashi da addu'a, muna azumi domin ƴaƴan nan, kuma muna kula mu ga harkokin da suke ciki. Ana kira mu ƴan gulma, mun ba gulma bane, mun zama sa'idawa domin mu ga inda mazajen mu suke shiga, inda ƴaƴan mu suke shiga, domin mu kwato su daga wannan mamunan halin da suke ciki.
Sunana Kaida Aisha. Yes, magana tarbiya ta fannin mata muna kokari mu gaskiya matasan mu alhamdulillah.
Kwararru dai na bayyana cewa zaman tattaunawa tsakanin al'umomin da ke da sabanin ra'ayi shine mafi a'ala wajen warware rikici da samun zaman lafiya mai dorewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa ya soma rangadi a wasu sassan Afirka inda ya fara yada zango a jamhuriyar Niger da ke ɗaya daga cikin ƙasashe da jama'a ke matukar ɗaukin shirye-shiryen sashen Hausa na VOA. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Makasudin wannan rangadi da ke shafar ƙasashen Niger, Cameroon da Ghana shine ya ƙara ƙarfafa zumunci a tsakanin muryar Amurka da miliyoyin masu bibiyar shirye-shiryen sashen Hausa ta rediyo da talabijin har ma da shafukan sada zumunta, inji shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto.
In ka cire Najeriya ba wata ƙasa da take da mutane da suke alaka da gidan rediyon muryar Amurka kamar Niger. Kuma dai ina jin Hausa wanda ke jin mu a Niger sai dai a ja in ja da wanda suke jin mu a Najeriya fi sabilillah. Ka san Hausa ba wai lalle sai Bahaushe yake jin ta ba, akwai mutanen da ba Hausa bane amma suna jin Hausa. Batu na farko shine mu zo mu karfafa tankon zumuncin da ke tsakaninmu da mutanen da ke sauraron mu da kallon mu da bin mu, kuma muna da niyyar yin tarurruka da jama'a domin jin abin da yake cikin su dangane da matsalolin da suke shi musu tuwa kware a Niger, kamar harkar tsaro, harkar sha'anin mata, matasa da sauransu.
Girman dangantaka da hulɗar aiki tsakanin muryar Amurka da gidajen rediyo da talabijin din da ke yada shirye-shiryenta yasa a wunin farko na wannan rangadi Alhaji Aliyu Mustafa ya ziyarci waɗannan kafafe. Ga abin da shugaban rediyo amfani Grema Bukar ke cewa bayan wannan tattaunawa.
murya Amerika da radio talabijin amfani kamar Hassan da Hussaini ne. Babu program da za su yi a Hausa, a Faransanci da bamu dauka. Duk muna dauka. Zuwa Aliyu ya karfafa zumuncin namu.
Shugaban sashen Hausa ya ci gaba da wannan zumunci da Radio Sarauniya, inda suka gana da shugaban gidan Radio Musa Kaka.
Ta kai kusan shekara 20 muna hulɗa da murya Amerika, shirye-shiryen suke bisa radio, kuma Allah ya sa kuma nan da shekaru 3-4 ba, yanzu kuma muna sa shirye-shiryen su suke na television. Taska ta Hausa muna sa VOA kuma na Faransanci da na Hausa bisa duka radio kan nan Yamai, Maradi, Kwani, Tawa da Madawa.
Daga bisani Alhaji Aliyu Mustafa ya isa tashar Kanal Turwa, inda anan ma suka yi bita akan hulɗar tashoshin biyu.
Sunana Alasan Abdullahi Ismail, shugaban Kanal Turwa Niger. Mun yi magana akan partenariat kin mu daga har zuwa yanzu. Eske muna jin dadin wannan partenariat mai muke so a kara mu kowane shekara? Muna da training, au ba mu samu training ba, muna da kayan aiki. Kuma training a shekara so biyu muke same shi, wannan abu da suke kawo mun vraiment muna jin dadin shi.
A gidan rediyon Tenere ma batun guda ne. Shugabar tashar ta RTT Zainabu Hima Sule ta yaba da yanayin alakar aiki da muryar Amurka. Na kuma tambaye Alhaji Aliyu Mustafa abin da ya fahimta a ƙarshen ganawarsa da shugabannin waɗannan kafafe.
Duk inda muka je marhabin lale lale ake ta mana, an ji daɗin wannan ziyara, kuma mu da muka zo mun ji daɗi. Saboda haka mun san biyan bukata kenan insha Allah.
A yau Laraba 10 ga watan Nuwamba, shugaban sashen Hausa zai jagoranci wata muhawarar bainar jama'a a ofishin muryar Amurka da ke nan Yamai, inda za a tantauna hanyoyin magance matsalar tsaron da ta addabi nishar da ƙasashe makwabta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kanta a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da shirin Ciwon Yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Tare da ni Aisha Mu'azu. Ranar 11 ga watan Nuwamba ita ce ranar ƴaƴa mata ta duniya. Kuma yau a cikin shirin mun karɓi bakoncin Hajiya Fauziya D. Suleiman, shugabar Creative Helping Needy Foundation, kuma marubuciya, da Hajiya Khadijatu Majida Muhammad Sani, mai rajin ilimin ƴaƴa mata. Kuma mun karkata akalar shirin ya zuwa kan bautar da yara mata da sunan Aikatau. Ai sauraro lafiya. Hajiya Majida, zan so in fara da ke kasancewar ke mai rajin kare ilimi a ƴaƴa mata ne, ko zaki mana tsokaci akan rayuwar ƴa mace musamman ma marasa galihu?
Ita dai ƴa mace tun farkon halittar ta mai rauni ce. Rashin samuwar ilimi da samun kwakwaran sana'a ya sa mata da dama marasa galihu suna fama da matsaloli na rayuwa, musamman idan aka ce ba ta da wani gata ko tsayayyen mataimaki. Sannan ya zamana kuma wannan jarabawar rayuwa ta rabuwar aure ko na mutuwar miji ta riske ta, musamman idan da yara a gabanta. Ita ce tunanin abin da za su ci, tufafin da za su saka, lafiyar su, karatunsu da kuma duk sauran sha'anonin yau da kullum. Wata matar ma idan mijinta ya mutu ba shi da muhalli, kila a gidan haya suka rayuwarsu, to fa neman na biyan kudin haya ya same ta. Kowa ya san irin rayuwar da muka tsinci kawunan mu a ciki. Zumunci yayi rauni. Daidaikun mutane ne suke duba ƴaƴan ƴan uwansu mamata. Wata da an gama kwana 7 ita da ta ƙara ganin dangin mijinta, illa sai ta aika musu fitanta ta kaba. Haka yake ga matar da aurenta ya mutu, ta kuma rasa gatin iyaye ko kuma iyayen su ma ta kansu suke a rayuwa. Saboda ire-iren wannan ne muke ta yekuwar a ƙarfafawa mata wajen koyan sana'o'i da bawa ilimin muhimmanci domin samun madogara a rayuwa kafin irin haka ta riske su.
To Hajiya Fauziya, menene ra'ayinki a game da matan da suke ikirarin kare haƙƙin mata amma kuma suna ɗaukan yara ƙanana da shekarunsu suka gaza aiki?
Akwai wasu wanda zaki ga cewa su suna gani cewa suna so su samu nasu haƙƙin, amma kuma suna tauye haƙƙin yaran da suke ƙarƙashin su, musamman yaran da ake ɗaukowa domin aiki. Akwai wata yarinya da gani kwanaki in zan fita aiki kullun sai na ganta a bakin kofar gida tana kuka. Ranan dai na tsaya na tambaye ta, na ce me take kuka? Sai ta ce min ita tsoron gidan take ji, kuma masu gidan da miji da matar da yaran da kowa sai su tafi ta kuma gashi katan gida ne. To kin ga wannan ya kamata a ce an kalli wannan yarinya ko aka mata aboki ya zama ko kuma in za su fita su rinka fita gaba ɗaya da isin da yarinya ce karama kusan sa'ar S su. Sannan akwai wata da san ita ta ta cewa ita ta mai da masu aiki kamar bayi kamar irin su ta daga kasuwa. To kuma a gefe kuma tana so ita ma a bata nata haƙƙin. Duk da kai tsaye bazan ce su wa'in can masu rajin kare haƙƙin kai tsaye an san me yake faruwa a gidansu ba. To amma na san me yake faruwa a gidansu ba. To amma dai irin wa'innan ire-iren masu aiki da ake bautawa wanda kuma yawanci mata ne ana buƙatar cewa mu mata tunda muna ta kira kullun akan neman ƴan uwan mu mata ƴanci da neman a kyautata musu. To bai kamata kuma mu kuma a gefe mu dinga amfani da wannan damar muna cutar da wanda su karkashin mu ba. Ya kamata a fara ganin misali daga kanmu kafin kuma mu nuna niyya cewa su gyara.
Ajiya ma gida me zaki dora?
Hakikanin gaskiya wasu matan masu karajin ƴancin mata ko kare haƙƙin mata da ilimin ƴaƴa mata gwagwarmayar tasu a bakunan su kawai ta tsaya sai jakunkunan hannunsu. Shi kanshi ɗaukar yara ƴan ƙasa da shekaru 18 zuwa aikatau laifi ne a dokar ƙasar mu ta Najeriya. Shi ake kira da child labor wato bautar da ɗa. Tauye masa damar da dokar ƙasa ta bashi na karatu a matakin firamare wanda ya zama dole. Ina adalcin yake kin tura naki ƴaƴan makaranta sannan kin ɗauko ƴa a cikin dangi ko ƴar aiki kina bautar da ita ba tare da bata damar zuwa makaranta ba. Duk mun san wahalhalun da ake ciki, wasu iyayen sun dauki wannan aikatau da suke tura ƴaƴa musamman gidajen da suke ganin masu maiƙo ne a matsayin sana'a. ƴaƴan na aiki duk wata ana tura ma iyayen albashin su. Ni na san gwamnatin jihar Kaduna a ƙarƙashin hukumar kulawa da walwalan yara tana kokari wajen ganin ta daƙile wannan hanyar gurɓatacciyar sana'ar ta bautar da ƴaƴa musamman mata wanda ni na san abinda suke yi kuma ina bibiyan ayyukan su. Amma ni da ke mun san ba za su iya hanawa ba. Dukkanta gaskiya a yanzu sai san da kasar mu ta sami ci gaban daukar kidayar dukkanin wani da da aka haifa ya kai munzalin shiga makaranta kuma ake da kididdiga na tabbatar da ya fara karatu ya kuma zauna yana karatu sannan har ya kai ga gamawa. Waɗannan su ne ma'aune guda uku waɗanda masana ke amfani da su wajen tabbatar da yaro ya sami ingantaccen karatun da ake bukata daga gare shi tun daga primary ya shiga ya zauna ya karatu har ya gama sannan zuwa mataki na junior secondary school har zuwa kuma post BZ.
To Hajiya Fauziya ina matsalar take kuma mecece mafita?
Wannan abu ne da ya shafi al'umma gabaki ɗaya. Abu ne na dole sai an tashi da malamai da shugabanni da masu faɗa aji an jawo hankalin musamman iyaye maza akan ƙoƙarin ɗaukar nauyin ƴaƴan su wanda suke raye kenan. Sannan kuma wanda su kuma aka rasa aka bari su kuma al'umma da masu hannu da shuni su ma su wurin garin tallafa musu. Sannan kuma ya kamata mu koyi tanadar wa iyalan mu abinda zamu rike su a gaba domin addini ne kawo mana tanadi ba wai zamananci bane ko a ce wani al'ada ce ta Bature wanda su Turawan yanzu gashi nan sun fi mu tanadi wa rayuwar su. Misali kasan cewa zan haifi ƴaƴa uku to shin wannan ƴaƴa ukun me na tanada wanda zan ci gaba da rike rayuwar su wanda misali ko da bayan raina Allah zai duba min su ya duba su. Misali ka basu karatu ka basu ilimi ka basu tarbiya to sai ta ga mutum lokacin da yake da dama bai yi ba sai kuma dama ta zo ta kare masa ya fadi ya rasu ko ya fara rashin lafiya za ta ga ya fara nadama ko ya fara tunani akan da na sani nayi kaza. Saboda haka akwai yiwuwar cewa iyaye su fara tanada wa ƴaƴan su abubuwan da za su yi a gaba bayan ko da sun mutu ne. Haka nan su ma matan su ma su dage ganin cewa su ma sun nemo kansu mafita. Misali miji ya rasu ya baki to kafin ya rasu ya kamata kai kokari ka koya matarka karatu ko sana'a wanda ko da baka rayu za ta ci gaba da kula da iyalinka bai ko a ce matarka ta tafi tana bara ko kuma ƴaƴanka ala lalata da su akan abin da za su ci gwara a ce tan kana raye ka kafa matarka ko bayan baka raye zai zama cewa ta rike ƴaƴanta domin abin bakin ciki ne a ce kana kamar ana baka labarin cewa ga abin da iyalinka suke yi to wanda lokacin da kake da dama ka hana saboda kai kana ganin cewa ka tafi karfinka to in ba tafi karfinka kana raye ba to bayan ka mutu abubuwa su zo su ita su fi karfinta. Allah ya kadai san gawar fari za a rarrage wasu abubuwa domin rayuwa ta yi nisan da ba irin na da bane ba bukatu da matsaloli sun yawa wanda kuma suke rayuwa ya kamata su kokari sauke nauyin da Allah ya dora musu na iyalin su domin shi haƙƙin nan ba mace ta dora maka ba Allah ne dora maka. Shi aure ba dole bane amma daga lokacin da kai auren ciyarwa da kula da iyalin kuma ya zama dole ya zama farilla wanda in baka yi ba Allah zai iya kama ka da laifin wannan abu. Sannan su kuma wancan masu gudun hijira da aka rasa aka bari wanda suke kam da kuma da suka yi gudun hijira suke cikin gari muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni musamman dai gwamnati su ma kamata ta kalle su ta ga irin taimakon da ya kamata a basu domin su daina tangaririya da walagihi a tsakiyar tituna.
To Hajiya Majida wannan tambaya ta kici ta yaya za a shawo kan wannan matsalar?
Zan so mu mata dai mu ji tsoron Allah mu tausaya wa junanmu. Waɗannan ƴaƴa da iyayen su ke turo su don su sami na rufin asiri ba zai rage mu da komi ba sai malala da zamu samu idan muka sanya su a Islamiyya don samun ilimin addini da kuma don sanin yadda za su bauta wa Allah sannan kuma mu sanya su a makarantun boko tunda dai makarantun nan kyauta ne musamman na primary da kuma junior secondary school. idan muka duba zamu ga yawanci jihohinmu na arewa makarantun nan fa kyauta ne. Dan kudin registration din da za a kashe na farko ba wani abu da ya taka karaya karya bane. Idan muka samu ka dauke su ba lallai sai ka idan nace yanzu ki dauki dan nan ki sa shi a makarantar da danka yake zuwa wata sai ta ga kaman ba za ta iya kwatanta wannan adalcin tsakanin dan da ka dauko da ba nata ba da kuma dan da nata ne. To duk da haka dai mu samu dai a sa su a makarantun gwamnati ma ai idan muka yi waiwaye zamu ga cewa iyayenmu ma lokacin babu private schools din nan duk makarantun gwamnati suka yi. Idan muka samu aka yi register aka sa yaro a makaranta zai je boko sannan kuma dan aikace aikacen gida za in ta dawo daga makaranta za ta yi duk wayannan yan tsarirrika ne da mace za ta zauna ta tsara tsakanin wannan yaya da ta dauko ko yar aiki ce ko kuma yar dan uwa ce sannan da nata. Ban ma ga alfano ka dauko da kana bautar da shi ba kai kuma naka ya miƙe kafa kana kokarin sa tarbiya akan wancan kenan ka nuna mishi ayyuka yayi kai kuma naka baki gyara ba. To ina hikima anan? To idan muka samu mata suna sa imani da tausayi a cikin ransu sai kiga an samu rayuwa ta inganta.
To amma me ke jawo hakan?
Zan iya cewa karancin ilimi ne domin rayuwarmu a tsare take cikin littafanmu masu tsarki wanda muke dubi da su domin bautar mahaliccinmu. Zan karkato alƙalan zance na kan mu musulmai. Rayuwar dan Adam tun daga haihuwarsa har zuwa girmansa ya zo mana a bayyane cikin Alkur'ani mai girma da ingantattun hadisanmu. Yadda iyaye za su kula da haƙoƙin da ya rataya a wuyansu na ƴaƴansu tun daga ƙuruciyarsu har zuwa girmansu. Jahiltar waɗannan tsarukan da addini ya zo da su shi ya gurɓata mana yadda ake tafiyar da rayuwar ƴaƴa a arewacin Najeriya.
To mai sauraro, ya abinda shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan, amma zuwa makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dawo da wani sabon shirin ciwon ya mace. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da kuma Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya.
Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Sanfara sai da namu na wannan makon ne da jaridar Generation ta kasar Jamhuriyar Kamaru an taruto mana cewar ayan jam'iyyar ADPC ko CDM masu mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru sun gudanar da bukukuwan su na murnan shekaru 39 da shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru ya dare kan kalga mulkin kasar. Alhalin yanzu dai shugaban yana da shekaru 89 ne a duniya baki daya, kuma sun yi bukukuwan ne a duk jihohi 10 na kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Sport anda ita kuma tace watanni biyu ne kacal suka rage wa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru wajen karbar gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda za a gudanar a kasar. Yau sama da shekaru 50 kenan ba a gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka ba a wannan kasa ta Jamhuriyar Kamaru, amma wannan karan gasar cin kofin kwallon kafa kasashe guda 24 ne za su halarci kasar ta Kamaru domin daukan kofin gwani na gwanaye na nahiyar Afirka. Sai kuma jaridan La Voix du Centre anda ita kuma ta ce hamshakin dan kasuwan na kasar Faransa Musta Bolore zai gurfana a gaban kuliya domin irin almundahara da ya yi a kasar ta Jamhuriyar Kamaru tsakaninsa da gwamnatin kasar a yayin da aka mika masa waɗansu kamfanonika mallakar gwamnati domin ya ci gaba da gudanar da ayyuka tsakaninsa da waɗannan kamfanonikan. Sai dai ya karkata kuɗaɗen harajin waɗannan kamfanonika yau sama da shekaru 24 bai zuba su ba a baitul malin kasar. Jaridar Diapason kuma ta ce ta hango mana yanda 'yan kasar Jamhuriyar Kamaru mazauna a kasashen Turai suke ta fafutuka na ganin cewar sun dawo kasarsu ta aihuwa domin gudanar da harkokinsu, kuma za su yi hakan ne na karkato da halalarsu na kasuwanci da kuma kafa kamfanonika a kasar domin tallafa wa gwamnatin kasar na inganta rayuwar al'ummarta da kuma anda za su tallafi matuƙa gaya wajen hana matasa zaman kashe wando a faɗin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar da mai saje ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta kwarmata mana cewar al'umman jihohin Ingilishi guda biyu suna cikin tsaka mai wuya a yanzu haka wajen rugujewa wa tattalin arzikin al'umman wannan bangaren da ma rashin karatun ƴaƴansu har ma da rugujewa tsaro a shashin nasu da kuma rashin noma da kiwo. Yau shekaru hudu kenan da suke cikin wannan ibtila'in suna neman gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da ta yi kokari ta kawo ƙarshen wannan matsaloli da yake a gaban su a wannan bangare na ƴan aware. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kamar sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai dai da yamma da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aiki mu a Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa bi salam.